بكم بكم بتاعت الدواء في شنو da ofishin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abu Bakar yake daukar nauyin zuwa tare da babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba akwai lambobin waya da ake turo tambayoyi a rubuce 09012601167 09012601167 akwai 09123252040 09123252040. Muna fata za a dinga turo tambayoyi masu ma'ana kuma a rubuta suna da kuma adreshi. Kafin mu kai ga karanto sauran tambayoyi da kuka turo suke wurin mu, bisa al'ada za mu sada ku da malam domin gabatar da muƙaddama. Kar mu kalla.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Yan uwa muslimi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. العالم العلامة عبد الرحمن الأخضري رحمة الله تعالى عليه فرق للتاف انسى يكي تيوى أول ما يجب المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يسلم به فرض عينه كأكام الصلاة والزكاة والطهارة يزوغ عشان أبن ليفلا yake cewa farkon abin da yake wajaba akan mutumin da yake baligi shine inganta imaninsa. Wannan gaba da wannan babban malami ya faɗa rahimahullahu ta'ala shine manhajin magabata, kuma shine abin da addinin musulunci yazo da shi, so madassa aqida ta imani, aqida ta musulunci a cikin zuciyar dan adam. Imani shine kowace ibada take iya hawa a kansa ta zauna lafiya. Duk lokacin da aqidar imani ta samu da bangarorinta, al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa al-qadri khairihi wa sharrihi, to duk lokacin da wayannan wato ainihin ginshikai ko shiga-shikai na imani suka tabbata a zuciyar dan adam, to a lokacin ne zai iya yin sallar da addinin musulunci ya umarce shi, saboda ya san cewa na farko Allah yana muraqabarsa, kuma ya tabbatar da cewa akwai ranar lahira, ranar sakamako, kuma ya tabbatar duk abin da Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani da abin da manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisi wannan abin gaskiya ne. Wannan ne zai sa mutum ya yi azumi, azumin nan yadda ake bukata, ba zai je sha ruwa a bayan idan mutane ba, tabbatar Allah subhanahu wataala yana ganin shi a duk inda yake. Haka nan wannan ne zai sanya mutum ya sauke nauyin da Allah dora masa ta fuskar zakka. Duk abin da ya zama wajibi a kansa na zakka, to ba zai ji kyashin ba da wannan abin da Allah ya farlanta masa ba. Ba zai ji wayo ake so a yi masa ba. Ba zai ji cewa kamar wata tara ba ce ba aka dora masa. Ya yadda cewa Allah subhanahu wataala shi masa umarni da wannan zai fitar da zakkar, tare da cewa wala Allah ba a gaba aka zo aka sa shi aka ce sai an kidaye komai da komai ba, shi da kansa zai lissafa, ba zai yi kwange ko yi wani burun-burun ko yi sama da fadi ba, ya fitar da ita duk da yake son wannan dukiya tasa, kama da cewa ko dai dukiya ce ta kuɗi ko dabbobi ne ko abin da ya shafi amfanin gona, ma'ana wanda ake noma, ko su kadarori wanda ake zakka a kansu. Imanin nan shine zai sanya mutum yayi wannan a cikin yarda da kuma walwala da jin cewa gata ne ma Allah subhanahu wataala yayi masa da ya farlanta masa wannan abin da zai zama kuma alkhairi gare shi gobe alkiyama. Saboda haka ɗan uwa, aqida ta imani abu ne wanda ake nema a wajena, ake nema a wajen mu, kuma ake nema a wajen yayan da muka haifa. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana muhimmancin yaya nagari lokacin da dan adam ya rasu ya koma ga Allah, da irin alfanun su, ta yadda idan sun bi Allah subhanahu wa ta'ala, sun yi abinda Allah ya musu umarni, duk abin da za su yi na nagarta to dan adam yana da kamshi a cikin wannan abin da suka yi. To amma mu sani wannan din ba za ta iya yiwuwa ba sai lokacin da iyaye suka zauna suka dasa aqida ta imani a cikin zukatan yayansu. Wannan gabar a halin yanzu ta yi mana wuya. Abu ne ɗayan biyu. Ko dai Allah subhanahu wataala ya taimake ka ka karanta addini, ka san addini, ka zauna da ƴaƴanka wanda Allah subhanahu wataala ya baka amanar su, ka karantar da su aqida ta imani da Allah subhanahu wataala, ta imani da mala'ikun Allah, da littattafan Allah, da manzannin Allah, da ranar lahira da kuma kaddara wacce take mai dadi ko kuma kishiyarta. Da wannan ne za a samu dan adam wanda addinin musulunci yake maraba da shi. Da wannan aqidan ne zai zama duk wahalar ibada dan adam ba zai ji wahalar ta ba. Da wannan aqida ne duk yadda ake yayin sabo ake marmarin sa yake burgewa dan adam zai iya kauce masa. Duk wanda bai samu aqida ta imani ba to akwai matsaloli da suke da tarin yawa ainihin a rayuwarsa. In muka kalli Annabi alaihi salatu wassalam tsawon zaman da yayi a Makka kusan shekara 13, abinda ake ta saukar da ayoyi mafi yawan su na dasa aqida ne a cikin zukatan sahabbai wanda ba su dade da barin jahiliya ba. Kafin Allah subhanahu wataala ya yi masa umarni da yin sallah ko azumi ko wani abu sai da aka dasa aqida ta imani da dukkan waɗannan rukunai gabaki ɗaya suka kankama a cikin zukatansu. To saboda haka duk lokacin da mutum yake so ya bar ƴaƴa na ƙwarai wanda za su yi masa addu'a lokacin da ya koma ga Allah, wanda za su tausaya masa, wanda za su kaunace shi a matsayinsa na mahaifi ko mahaifiya, ba wai dan la'akari da ya bar musu wani abu da za su mora ba, ko ya bar musu wani abu wanda ainihin za su ji daɗin sa, su fanta ma su more a rayuwa. Za su ji cewa wannan mahaifin nasu kimarsa ta wuce duk wani abin da suka mallaka a rayuwa. Kuma wannan mahaifin nasu suna yi masa kauna irin wadda Allah ya wajabta tsakanin yaya da iyayensu. Za su tausaya masa a lokacin da yake raye a duniya, za kuma su tausaya masa a lokacin da ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk lokacin da mahaifa suka yi sakaci, ba su dasa irin wannan aqida ta imani, ta sanin Allah, ta ainihin aqida irin ta sahabbai da magabata a cikin zukatan yayansu ba, to sun cuci wannan amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su a matsayinsu na wanda ba malamai ba, kamar yadda na faɗa abu ne ɗayan biyu. Ko dai kai in Allah hore ma karantar da su, ko ka kai su makarantar addini da za a koya musu wannan yadda za su yi kyakkyawar rayuwa a duniya, kuma su yi kyakkyawar rayuwa a lahira. Wannan abubuwan shi ne abinda da yawa daga cikin iyaye a yau ba sa kallarsa, ba sa tunani a kansa. Abinda muke ɗauka yanzu na yi ma ‘ya’yanmu gata a kai su wata makaranta ta boko ta ji da faɗa, ko dai a cikin ƙasa ko a wajen ƙasa. Makarantar da idan an tashi ba da labarin ta a ce ai ma ba a magana kwata-kwata a cikin makarantar sai da harshen Turanci. Ai duk wata mu'amala da za a yi da yaro ba za a yi masa da yarensa na gidansu ba, da Turanci ne. To ba zai ji cewa ai babu shakka wannan ita ce makarantar da zai kai ɗansa. To amma wannan makarantar ana koya masa aqidar addini, me matsayin addinin su masu karantar da wannan ‘ya’yan nasa? Tunda mun tabbatar da cewa abin da yake aqidar malami da ɗabi'unsa da halayyarsa shi ne yara suke kwafa. Don an ce kama ya kunil murabbi ya kunil murabba, duk yanda mai reno ya kasance haka nan abin reno yake kasancewa. Da daman mu abinda muke ji yanzu mun yi ma ‘ya’yanmu gata, mun ɗauki nauyinsu, sun yi karatun boko, sun kai matsayi na digiri, digiri na biyu, digiri na uku, ko abin da ya shafi medicine, ko abin da ya shafi law, ko abin da ya shafi engineering, ko abin da ya kama da haka. Wani ma daga cikin tunaninsa za ka ga cewa ya yi ma ‘ya’yansa abin da ake kira turin je ka ka mutu, ya je ya wulla ‘ya’yansa shi tun lokacin tasowarsu bai gina su akan aqida ta imani ba, bai gina su akan aqida ta tauhidi ba, aqida ta sanin Allah da manzo, da kuma cewa akwai ranar sakamakon ranar lahira kwata-kwata bai musu wannan foundation din ba, to amma zaka samu yayi ma yayansa turin je kaka mutu sai ya wulla su wata kasar da kwata-kwata wannan kasar babu ruwan su da addinin musulunci, wala Allah ko sai dai aqida ta abin da shafi kristanci, kuma kasar da babu ruwanta da kowane irin addini. Kuma wallahi wannan na farko cutar da yayan ne, kuma kai kanka a matsayinka na mahaifi cutar da kanka ne, domin waɗannan yayan na farko lokacin da kai musu wannan turin na je kaka mutu, wani zai je shekara hudu, wani ma zai sama da haka. Wallahi ba duka yaya ne suke yin sallah a kasashen da suka rayu inda ba a kula da addini ba. Akwai ɗaya daga cikin bayin Allah wanda muna mutunci da shi, ba daɗe wannan ya kira ne daga Ingila, yake faɗa mu akwai wani mutumin kirki musulmi ne, abin sha'awa yana da wata foundation wacce take ta jin kai, kuɗi ne yasa maluɗai, ana taimakon marayu, ana taimakon gajiyayyu, hatta dabbobi, amma abu mai kiske baya sallah, kuma a matsayinsa na musulmi kwata-kwata baya sallah, amma harkoki na jin kai da tausayi wannan abin ya dauke su muhimmin abu a rayuwarsa. Yake ce min to yanzu wannan bawan Allah gashi nan ba shi da lafiya, ba lalle bane tashi a wannan ciwon, meye shawara, meye kamata sai masa? Nace musu to Allah subhanahu wataala ba a shiga tsakaninsa da bayinsa, kuma duk lokacin da ya zama akwai sauran numfashi a gundan adam ba a yanke masa gauna. Abin da yake wajibi a gunku a wannan gadon nasa na ajali, ku nuna masa kurakuran da ya yi na rashin sallah na tsawon lokaci, ku nuna masa ya tuban ma Allah subhanahu wataala, kuma ya fara sallah tun a wannan lokacin. In Allah ya ce wannan ba na tashi bane ba, tuban da yayi ya so musallan Allah so sai ya yafe masa laifukan baya. In Allah yayi ya tashi, to wannan ta zama idnagun sa ya zama ya janye daga irin wancan aqida. To wannan bawan Allah kaman yanda na faɗa, zaka ga cewa abin da ya gani ana yi a wannan ƙasa na tausayi da jin kai, zaka ga irin wannan mutane da yake rayuwa da su, wani ma ya ware miliyoyin kuɗi ga dabbobi ko tsuntsaye cewa a kula da rayuwarsu, a lokacin da shi kuma bai imani da ranar lahira ba, baya sallah, baya azumi, duk wani umarnin Allah ya sa kafa ya shure, amma kuma yana da wucewa shi mai jin kai ne. To wannan abubuwan shi ne zaka samu ƴaƴan da ake turawa irin waɗannan ƙasashen suna koyo wannan abun, yana naso a cikin zukatansu. Daga cikin abin da wani bawan Allah yake faɗa mu, abin da na tausaya, ina jin yanzu bai fi sati biyu ba, wani bawan Allah ne da muke mutunci da shi a ƙasar nan, a wata jiha daga cikin jihohi, yake ce min wani mutum ya mutu kuma musulmi ne, akalla ya bar kuɗi sama da miliyan 300 a kawuninsa. Bayan mutuwarsa sai ga wani bawan Allah ya zo da shaidu da komai da lauyoyi cewa gashi nan yana binsa kuɗi miliyan 100, saboda haka suna buƙatar a biya wannan kuɗi. ƴaƴan wannan bawan Allah suka yi tsalle suka dire suka ce ba wanda zai taba musu kuɗinsu. Kadarorin nan idan in an saida za su biya wannan miliyan 100, to za a saida a biya, amma wannan kuɗin da ya bari ba wanda zai taba shi. Abinda za ka kalla a cikin wannan, na farko za ka tausaya ma wannan mutum, bashi abu ne mai matukar muni, abu ne mai matukar nauyi, mun sha faɗa muna sabobi da yawa. Manzo alaihi salatu wassalam ya nuna koda shahidi ne ya mutu, to ba a yafe masa bashi, sai an caje shi bashin da ya mutu ana bin sa. Yanzu waɗancan ƴaƴan saboda ba samu tarbiyya ta addini ba, yanzu ba ubansu ne a gabansu ba, ba tausaya musu suke ba, duk abin da zai fuskanta a lahira ya je ya fuskanta ba ruwansu. Su dai yanzu kuɗin nan da ya tara su ne a gabansu, wanda na tabbatar da cewa da a ce shi wannan uban ya yi ma ƴaƴansa tarbiyya ta addini, suka san Allah, suka san manzo alaihi salatu wassalam, suka san ranar lahira, suka san haƙƙin iyaye, wallahi ko da a ce bai bar wani abu ba za su iya karo-karo abin da suka mallaka, su ga cewa sun sauke wa mahaifinsu wannan nauyin na bashin. Amma abin tausayi abin da ya samu da gumin goshinsa, sun haramta masa a sauke masa nauyi wanda mun sha fada sahabi ne ya mutu na manzo alaihi salatu wassalam abinda ake bin sa bai wuce dirhami biyu ko uku ba da manzo alaihi salam ya nuna ba zai masa sallah ba yace kai ma dan uwanku sallah abokata da yace shi zai biya wannan kudin manzo Allah ya jinjina kai zaka biya eh kai zaka biya eh sannan manzo Allah ya masa sallah bayan kwana biyu uku manzo Allah yana tambaya abokata da garshe yace ya biya wannan kudin mai manzon Allah ya faɗa sai yace al'ana barudat jildatuhu yanzu ya samu fatar jikinsa ta sanyi ka duba matsayinsa na sahabi duba matsayin wanda ya sa shi gaba ya yi masa sallah shine manzo alaihi salatu wassalam yi masa gwalagwalan addu'o'i amma duk wannan bai sa fatar jikinsa ta sanyi ba saboda dirhami biyu ko uku zai yi wahala dirhami biyu ko uku yanzu ka ce sun kai 2000 ko 3000 zai wahala kuma a matsayinsa na sahabi to amma yanzu ga wani can ya mutu ana bin sa miliyan 100 kuma yana da kusan in aka daidu wannan miliyan 100 sulufin kudin aka diba banda kadarori amma saboda ƴaƴansa bai dasa musu imani a cikin zukata ba wala Allah makarantar da ya kai su mata arna ne wanda ba sa sallah ba tausayin iyaye a cikin zukatansu ba wani abu ba dai kawai aikin da zai kawo ka duniya shikenan ya riga ya gama nasa aiki to ya kamata mu yi wa kanmu gata ko ba komai Allah zai mana tambaya akan wannan amana da ya ba mu ta yaya dan yace kullukum manzo alaihi salam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi dukkan ku masu kiwo ne kuma Allah subhanahu wataala zai tambaye ku akan kiwon da ya baku wallahi raguwar dubara ce ka je ka kai danka ko ƴaƴanka inda za a koya musu karatun sana'a zalla ba addini wasu ma wallahi sai ka samu sun soma ma musun wai musuluncin nan ma gaskiya ne ga sunan da yawan su sun tafi da ma da ainihin musulunci mai rauni ba tarbiyya suka samu sun tafi da musulunci na gado kawai su dai sun ga iyaye suna sallah su ma suka tashi suna yi suka je inda suka yi wayo suka fahimci rayuwa addinin kwata kwata yaki yake da shi gaba ake da shi to sai ka samu wasu sun yi karatun sun dawo wallahi shakkun musuluncin suke anya ko musuluncin nan ma gaskiya ne wasu masu karita musulunci gabaki ɗaya wasu kuma suna yi suna shakku kuma mu muna ga cewa idan mu kai ƴaƴanmu irin wannan kasashen mun yi musu gata to wallahi idan ba mu koya musu addini ba ba mu kai su inda za ku koya musu addini ba cin amanar su muka yi ba laifi bane mutum ya koyi karatun sana'a ya koyi engineering ya koyi sciences ya koyi a medicine duk wani abu da yake ilimin sana'a ba laifi bane mutum ya koya amma ya zama wannan abun bai wuce sana'a a wajensa ba addinin musulunci ya zama shine kan gaba duk abin da bai ci karo da addinin sa a cikin wannan sana'a tasa to ba zai lamunta ba to amma zaka samu yaran ba samu wannan tarbiyya ba kwata kwata kuma an yi musu turin je kaka mutu ko da an dauke su daga jihar su ta haihuwa an kai su wata jiha makaranta boarding ba wanda zai ce ku tashi ku yi sallar asuba ba wanda zai ce azhar tayi ku yi sallah magriba isha'i ba wanda zai ce musu ba wanda zai nuna musu muhimmancin iyaye muhimmancin sada zumunci to wani ma ba kasar ba wata kasai kamar na fada za a wulla su inda ba ma wai kai musulunci ba kai shigar musulunci ma ka zama abin dariya a ganka da kamancece ne na musulmin kirki ka zama kurar baya ka zama ainihin gidaje to mu sani yan uwa duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne wallahi Allah sai ya tambaye mu amanar da ya ba mu ta ƴaƴanmu mazansu da matansu mun koya musu addini mun koya musu aqida ta musulunci idan ba mu da wannan ilimin mun kai su inda za a koya musu domin ceton rayuwarsu ta duniya da ta lahira ko ku kawai gatan da muka yi musu shine na holewa da morewa a rayuwa Allah subhanahu wataala a cikin suratu Zukhruf yace al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin duk wasu masu kaunar juna da soyayya ga juna a rayuwar duniya to za su tashi suna kin juna gobe al-kiyama sai wanda suke masu jin tsoron Allah wallahi ina jin tsoron wasu ƴaƴan da uba ke ga ya musu gata ya kashe musu miliyoyi ya kai su kasashen da yake ga su ne kololuwa a wannan ilimin ina jin tsoron irin wannan ɗan in ba san addini ba suka mutu a bisa aqida ba mai kyau ba su ci kwalla iyayen su ranin tashin alƙiyama su nemi haƙin su kai kana ga cewa ka musu gata amma kuma ka zabtare bangaren addinin su to ya kamata mu sani cewa Allah ya halice mu saboda wata manufa shine bautar Allah amma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba dan mu zo mu more a rayuwa mu gwangwaje mu zama ainifin duk wani abubuwa dole ana damawa da mu ba dan wannan Allah ya halice mu ba na'am in mutun ya samu wannan yana kan addinin sa wata riba kafa ce amma a ce wannan kuma shine manufa kai dai in buƙatar duniya ta biya to buƙatar addini ta koma gefe wannan ba rayuwar musulmin kirki bane ba Allah ya bamu a matsayin mu na iyaye Allah ya bamu ikon kulawa da wannan mai kokarin sauke na wanda Allah ya dora mana na ƴaƴan mu mu kai su makaranta addini mai master biya addini akalla yanda in mun koma ga Allah za su dunga tuna mu suna mana addu'an neman gafara da jin kai ba daga ran da aka binne mu shikenan sun fita daga batun mu ba sai kawai ya za su yi saraba abinda muka mutu muka bari Allah ta bamu iko mu gyara
amin amin wa sauraro kada a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga tashar rediyo Jigawa kuma za a iya turo tambayoyi a waɗannan layuka 0900-2067-1067 kuma 0900-2037-2070 yanzu haka za mu ci gaba da karanto tambayoyin da suke wajenmu inda za mu tashi akan tambayar malama Karimatu Sale Buju ta take cewa ina yau malam fatan alkhairi kuma a karamin kalla ina da yarinya da ta kusa cika shekaru 2 da haihuwa amma ban yaye ta ba yanzu a yanzu sai wasu suke ce mini idan ban yaye ta da wuri ba wai ba za ta yi kokari ba wajen karatu shine nake son sanin malam ko menene gaskiyar wannan magana bisa doro na shari'a daga malam Karimatu Salihu
to Allah subhanahu wataala yace wal walidatu يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إياي ماتا سنا شايد يا إنسو سأوان شكرا بيو واند سكي نفين زا ستك شايروا وانا آية كمان تانا نونا منا تي ودس أوان شاير وازات اي تو شكرا بيوني معنا كمان كتي واتا عشرين دهلو واند شيارو كمان يندا ديدا كتي مالمي كتي وا النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفطمه ينفطمي تاشي إتذوتيا كمان كلمين يالوني إنك جالي كلمين يالو توسي يجلما أكن سن سيا شانونو إنكو ما كياي شيكي ننسي يايو إندا ماي في ذاتك إياي يالو أكيشي كلا أوكو ذي جيتي وانا تسنغي شانونو تو أما أبند نينا سني ما لميسنا تيوا وننشي كلا بيون دا أكا أمبتا shine gejin da in ma za a kure ya zama haka idan aka wuce shekara biyu to wannan nonon ba zai ci gaba da amfanar da wannan yaron ba ma'ana amfanin da zai masa tun daga ranar haihuwar sa har ya zuwa cika shekara biyu cip-cip to idan aka haura ba zai masa amfani ba wala Allah zai iya cutar da shi wala Allah ba zai cutar da shi ba amma kuma ba zai amfanar da shi ba to amma cewa idan aka yaye yaro kafin wannan zangon ma'ana a yaye shi wallahi yana ko dan shekara 1 da rabi ko kuma shekara 2 ba wata biyu ko abin da ya kama da haka zai fi karfin kokwallo gaskiya ban san wannan ba in ma akwai wannan fatawar da malamai suka yi to ni gaskiya ban san ta ba
sai kuma tambayar da ta fito daga wajen malam Abdulhadi Abdullah Dutse wanda yake cewa malam ni ne na manta ban fitar da zakkar shudda kai ba har kwanakin fitarwar suka kare bisa mantuwa gashi kuma abin yana matukar damuna malam ko menene ya kamanta na yi ko kuwa zan iya fitarwa tun da mantawa ne daga Allah Alhadi
Annabi alayhi salatu wassalam yana cewa inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan-nisyan wa mustakrihu alayhi Allah ya yafe mal ummata kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta musu kamar yadda ya faɗa mantuwa ce yayi to duk lokacin da mutum ya manta bai yi wani wajibi ko umarni ba to daga ran da ya tuna sai ya kokari ya ga cewa yayi wannan abinda malamai suka ce mutumin da yake da ikon fitar da zakatul fitr kuma yake fitarwa to wannan iya tsawon rayuwarsa ana bin sa bashi sai ya fitar da ita kuma idan ya fitar da ita ba zai samu lada kaman yanda inda ya fitar a lokacin da aka ce a fitar ba amma tana nan a matsayin bashi a gunsa to amma shi mutumin da ya zama mantuwa ne fatan da muke yi ya bare ita a lokacin da ya tuna idan Allah so zai bashi kakkiyar ladansa tunda Allah san ba gangantawa yayi ba mantuwa ce
sai kuma tambayar da ta fito daga wajen Malam Muhammad Kabiru Abdulrahman Zango da yake cewa ina so malam ya karanta mini yadda ake yin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibrahimiya domin naji wasu suna saka sayyidina Muhammadin a ciki wasu kuma ya Muhammadin suke cewa a cikin salatin nasu ko malam zai taimaka mini
to kaman yanda muka sani duk wani lafazi na addu'a ko na ainihin wani abu da zai fito daga bakin manzo alaihi salatu wassalam inda shi ya furta shi a haka to ba a san mutun ya ƙara wani abu ko ya rage ko ya canza akwai lokacin da ɗaya daga cikin sahabbai ina jin Al-Bara ibn Azib ko ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa manzo alaihi salatu wassalam ya koya min addu'a wanda ake karantawa idan za a kwanta bacci Allahumma aslamtu nafsi ilayka har zuwa karshe amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta yace to lokacin da manzo alaihi salam ya koya min na haddace sai nace bari in zo in sake karantawa a gaban sa yaji cewa na iya da na karanto nace amantu bi kitabika alladhi anzalta sai nace wa bi rasulika alladhi arsalta sai manzo Allah ya ce a wa bi nabiyyika alladhi arsalta in muka duba kalma ta ar-rasul ta fi matsayi sama da annabi domin kowanne rasuli nabiyi ne amma ba kowanne nabi bane ke zama wa rasuli amma duk da haka sai manzo Allah ya ce masa a amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta malaman da suka yi sharhin hadisin nan sun yi dogayen bayanai ashe ne suka nuna cewa duk abin da zai fito daga bakin manzo alaihi salatu wassalam na wani addu'a ko wani zikiri to kada ka ƙara wani abu kada ka rage alhamdulillah idan ka samu littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malam albani rahimahullahu ta'ala zaka ga akwai salatin ibrahimiya ya kawo su kala kala har wajen kala bakwai daban-daban kuma duk wannan gabake ɗaya wannan sigogin babu lafazi na siyada a ciki wannan bai hana idan kai za ka yi salati ka sa lafazi na siyada ba yanzu misali zan iya cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim yayi Allahumma salli ala Muhammadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nin nabiyil ummi wa alihi wa sallim yayi kaga wannan wani salati ne wanda nayi in ka karanta littafin Ibn Qayyim jala'ul afham fi fadlis salati was salam ala khairil anam ya kawo sigogi na salati daban-daban banda salatin ibrahimiya amma abinda malamai suke cewa in dai har manzo alaihi salam ya furta da bakin sa wata addu'a ko wani zikiri to kada ka ƙara wani lafazi duk yadda kake ganin kansa kada ka ƙara a lokacin amma idan ya zama kai ne alhamdulillah malamai sun ce ba sharadi bane ba sai salatin ibrahimiya zai zama salati na manzo alaihi salam ma'ana yanzu in zaka yi salati wanda zai kunshi manzo alaihi salatu wassalam da alayansa to shikenan salati yayi kamar yadda faɗa mutun yace sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sallam Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam di yayi to amma abinda ya shafi na salatin ibrahimiya to kada ka ƙara wani lafazi ko wata kalma wadda ba ita ta fito a bakin manzo alaihi salatu wassalam
sai kuma mai tambayar gaba da ke cewa akar makalla da gaske ne cewa idan mutum ya karanta qul huwallahu ahad sau uku daidai yake da ya karanta alqur'ani wajen lada daga Abu Karim Muhammad Kwadar Dangora
babu shakka hadisi ya inganta manzo alaihi salatu wassalam yana cewa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluth alqur'an qul huwallahu ahad ta yi daidai da ainihin kashi daya cikin uku na alqur'ani amma abinda na karanta daga cikin maganganun malamai suka ce wannan ana nufin fil jaza illa fil ijza akwai al jaza akwai al ijza aljaza shine lada. Allah mai iko ne idan ka karanta qul huwallahu ya baka lada kamar ka karanta qur'ani gabaki daya. To amma da mutun zai yi rantsuwa a yanzu ya ce yayi rantsuwa sai yayi sauka qur'ani. To ba zai karanta qul huwallahu kafa uku yace shikenan ta kwafe makofin wannan rantsuwa ba, a'a in dai haka rantsuwa kace sai na sauke qur'ani kai alwashi sai na karance qur'ani gabaki dayan sa. To karanta qul huwallahu ko nawa zaka yi ba za ta kwafe makofin wannan ba, kuma rantsuwar ka ba za ka fita daga cikin ta ba sai lokacin da ka karanta wannan qur'ani daga bagara hannasi. Kaga wannan shine al-ijza. Yanzu akwai hadisi da yawa da suke nuna falalan لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكو حديث دي كتا إذن كافدو أنن سودري كمان كائن توياي نائن النبي إسماعيل كذا كودي كائن توياي دليكو وياي بوما تو إزمو كدرا أتي إن كافدا سودري كمان كائن تا واتو كيانغو كوباي بودا بوما تو سيزمو كفارة تاكا متمودة سيا ينتباوا. Misali yanzu kaman la samaha Allah a ce mutun yayi kisa na kuskure ko kuma mutun ya kare azumi da gangan, idan mutun yayi kisa na kuskure abinda aya ta ambata ko dai mutun yayi azumin wata biyu a jere ko kuma yanta bawa ko baiwa, to yanzu ba zai yiwu mutun yayi kisa na kuskure ko kuma yau matarsa zihari yace anti alayya ka zahari ummi, to kuma yana so ya kare wannan zihari yace to shikenan kawai bari in zo in fadi la ilaha illa huwa wala sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, in fadi 10 shikenan kaman na yanta abu ba zai yi ko dubu kai, to baka fita daga wannan laifin ba sai ka samu shi bawai in ana samun sa ya zama ainihin ka sai shi ka yanta sannan ka sauke wannan nauyi ko kuma abinda aka ambata mutun yi azumi wanda yake ainihin na wata biyu. Saboda haka تعدل سلسل القرآن كما ينعم بتاك ما لم يسك شيء في الجزاء لا في الإجزاء الله شيري ما في السمي
سيكما متنبئ لك أكرم أكرم الله أبو مامود يكرم تفاتحة السورة لوكا تنديك إذن صلى أقوة ركعة لمن قد إن ينتنا نتراني قوزا مشانزوكي نصمم ما أصلى دعك أبو إكراتو إلى عبد الله أبو أيمن بيسي
وانا شيني أبن ما لم يسك روبو تأتيك انت تفنسو cewa idan mutun yana bin sallah wato as-salawatu sirriya kaman sallah adh-dhuhr da asar, lokacin da mutun yake karanta yake bi musamman yanzu kaman sallah adh-dhuhr da yake raka'a ta biyu da ta farko, afwan ta farko da ta biyu za a karanta fatiha da sura, kuma ma musamman adh-dhuhr ana yin dogon karatu musamman a raka'a farko kaman yanda hadisi suka nuna. To lokacin da kake bin limami idan kai shiru baka karanta wani abu tunanin ka zai dinga tafiya yau ka tuno kaza har ma ka manta sallah kake, to anan an baka dama ka karanta fatiha kuma ka ci gaba da karanta wata sura. In ma da zaka karanta fatiha ka karanta wata sura kaman mai aya 10 ko 15 sai zamo liman bai duka ba, to ya halatta kuma ka dora wata sura ita ma ka ci gaba, ita ma da zaka gama ta bai duka ba ya halatta ka dora wata sura. Kuma anan ma malamai suka ce koda sallah da ake bayyana karatu ce misali kaman sallar isha, to sai dan mutun yana nesa kuma wato sauti bai kai masa ko dai an dauke wuta ko kuma dama babu loud speaker kwata kwata kuma sahun yayi nisa kwata kwata baka jin karatun liman, to anan ya halatta da yin kabbara harama ka ci gaba da karanta fatiha da sura a cikin zuciyarka, domin lokacin da kake bin limami kana jin karatun sa, to shi wannan karatun ya zama wa'azi ne, gargadi ne, tunatarwa ne a wajenka, kana ji kana tubin ma'anar da zuciyarka, wannan shine zai hana zuciyarka ta tunano wani abu. To amma lokacin da ya zama baka jin karatun sa, to shedan zai dinga saka maka abubuwa, shi za ka baka dama ka karanta fatiha ka dora wata sura har zuwa lokacin da zai duka kai ma sai ka duka, wannan zai sa zuciyarka ta tsaya waje daya
insha Allah. Sai kuma mai tambayar gaba da yake cewa assalamu alaikum malama lokuta da dama zaka ga mutane suna wucewa ta gaban mai sallah duk wada hanin da aka yi, malam ne ya kamata mai yin sallar yayi idan babu wani abin da zai yi strategy a kusa da shi, sannan kuma wace irin tazara ce ya kamata a ce mutum ya hana wucewa ta gaban sa a lokacin da yake sallah?
To babu shakka hadisi ya inganta, annabi alaihi salatu wassalam yana cewa da mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa na laifi, to lakana an yaqifa 40 khairul lahu aw kama qala, to ya tsaya tsawon 40 shine fi masa ainihin alkhairi. malamai da suka fassara hadisin suke ta baba shin ana nufin ya tsayuwa kwana 40 ko tsayuwa shekara 40 ko sati 40 ko abin da ya kama da haka, amma abin da suka fi rinjayarwa tsawon shekara 40. Wato da mutum ya san zunubin da za a rubuta masa in ya wuce gaban mai sallah, to gare tsayuwa ta shekara 40 ni kuwa na san zai yi wahala ma a ce akwai sallar da za a yi minti 30 ba a sallame ta ba, kai zai wahala ma a ce minti 20 dan koda sallar tarawihi ce za a yi biyu a sallame, za a yi hudu a sallame, da wahala kuma su wuce minti 10, to ballan ta kuma sallah ta farilla dududu ila wani abu ne da ba zai wuce minti 10 zuwa kwata ba. To saboda haka mutun ya zamo ya tsaya bai wuce ta gaban mai sallah ba, shine abin da ya fi masa daidai. Shi ya sanya manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya yi umarnin a saka sutura lokacin da za a yi sallah. To yanzu mu kaddara cewa shi mai sallan nan bai saka sutura ba, ko kuma babu suturan, ko kuma a'a babu suturan, akwai sutura amma kuma bai tunanin wani ma zai wuce gabansa, sai ga cewa to bari ya zo ya sallar sa. Yana kabbara sallan nan kuma sai bukata ta kama wani zai zo ya wuce. To menene tazara wadda inda zaka wuce gaban mai sallah ba za a ce ka tsallaka sallarsa ba? Malamai sun yi sabani a wajen tantancewa. Su Hanafawa da Malikawa suna cewa daga kafafuwan mutum ya zuwa inda zai kai goshinsa, to wannan wurin shine area wadda idan ka wuce sama da ita to ba za a ce ka tsallaka gaban mai sallah ba. Su kuma Shafi'awa da Hanbalawa suka ce daga kafafuwan mutum zuwa zira'i uku. Zira'i mun san daga gwiwar hannu ya zuwa ƙarshen yatsun hannu, wannan shine ainihin zira'i. To inda za a yi zira'i uku daga kafafuwan mai sallah zuwa ƙarshen zira'i uku, to koda bai sa sutura ba ka wuce ta wannan wurin, to ba za a dauka ka wuce gaba ga mai sallah ba. Wasu suka ce to wannan dai duka ijtihadi ne, kawai ka wuce tazarar da za a kaddara cewa mai sallan nan ba zai mika hannu ya taba ka ba, saboda abinda hadisi yake cewa in wani yazo zai wuce tsakaninka da sutaranka ka hana shi, in kai kokarin hanawa ya kiya to ka yaki shedani ne. To sai suke cewa yanzu idan kana tsaye kana sallah, in ka wuce wurin da in mai sallah ya mika hannu hannunsa ba zai tabo ka ba, yace zai kara gaba zai bangaje ka, to wanda shi ya tsokane ka ba kai ka tsokane shi ba, tunda yanzu kai ka wuce inda hannunsa ba zai iya kaiwa ba. To kenan yanzu muka kila in mutum zai mika hannunsa ba zai wuce ko kuma zai kasa inda zai kai goshinsa ba lokacin da ya zama ainihin ya yi sujuda kai goshi. Saboda haka idan mutum ya wuce gaban mai sallah ko da babu sura kamar yadda su wannan malaman suka ambata, inda za a kai zira'i uku ko kuma tazarar da in ya mika hannu ba zai iya taɓa mai wuciya ba, to ba za a dauka mutum ya wuce gaban mai sallah ba.
Wannan tambayar dai ta fito ne daga wajen Malam Garba Musa Nasarawa da ke Nasarawan Kuki da ke Gebeja a jihar Kano. Tambayar gaba kuma na cewa kar ba kalla ko menene halarci ko haramcin baiwa yaro rigakafin cutar tarin shika ko kuma wata cuta mai wahalar da yara. Domin na taɓa ji wani malami na cewa rigakafin cuta kafin ta kama mutum babu kyau, daga Amina Abubakar.
To fatawa mafi dacewa cewa rigakafi ya halatta, kawai abinda malamai suke cewa na farko a tabbatar da cewa shi wannan rigakafin zai zamo rigakafi ga wannan cutar, ma'ana zai yi amfani zai yi tafiri, ɗaya kenan. Abu na biyu, ko da za a ce akwai wani ɗan abu na cutarwa a cikinsa, a ce cutar wannan gara ita da waccan cutar da za ta same shi, inda za ta same shi, ma'ana irtikabu a khafif dararai ne. Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alai yana cewa hadithin da manzo alaihi salatu wassalam yake cewa duk mutumin da ya ci dabinan madina kwaya bakwai da sassafe ka kare kumallo da su kafin ka ci komai, to duk wanda zai wannan dukkan safiya Allah bai bashi kariya daga sihiri da kuma duk wani sanmu da za a yi masa. To kaga in ka kalli wannan cin dabino kaga rigakafi ne, domin sanmun bai faru akan ka ba, sihirin bai faru ba, aka ce ga abin da idan ka yi shi Allah zai baka kariya. To shi ma dama rigakafi ana yi ne domin Allah ya bada kariya daga wata cuta. To da wannan hadisin da makamantan nususu irin wayannan, malamai suka ce rigakafi bashi da wata matsala, bashi da wani laifi.
kuma sauraro kamar yadda muka tabbata yanzu haka zamu bude layi domin ba ku damar kira kai tsaye a wannan lambar waya 0703 3975 0703 3975. Muna fata za a dinga wato rufe rediyon da ake saurara a daidai lokacin da ake kira mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, da muke magana?
Salamu shehu, barka da aiki kai da malamin ku fatan alkai.
Masha Allah, wa yake magana?
Akan abaka tsalle ne daga nan cikin garin Azare.
To bismillah malam Hassan.
To dan hankalin da nake so mana danyi wa jama'a ga a lokacin sallah da ranar da irin mutane za a zo a shigo masallaci da waya a aljihu wani daga kiɗa ne wani kuma karatu. Wannan yana jan hankalin ne, ya kamata a ji hankalin mutane a duk lokacin da mutum zai shiga sallah ya zama to ya kashe wayarsa ko ya sa ta a sallah. Wani ita ce tambaya da a tashi gaskiya malam.
To mun gode malam Hassan.
To malam Hassan, mutane da kake gani sai Allah da ya halicce su. Yanzu abin da zai baka mamaki, akwai masallatan da tun daga kofar masallaci zaka ga an yi hoton waya, an yi kansilin dinta, an yi X a cikinta. Ma'ana ana nuna cewa da ka zo zaka shiga ka kashe waya. Wani a cikin masallacin ma zaka an yi wannan hoton waya, an yi kansilin dinta. Kai wani ma ana gama ikama zaka ji liman ya ce duk mai waya ya saka ta a silent ko ya kashe. Amma abin takeici sai ka ji ɗan sahun gaba. Ana cikin sallar a raka farko kuma sai ka ji ringin waya yana tashi. Tsoron Allah mutum da dattakonsa da sanin ya kamata sa shine zai yi masa jagora a wajen yin wannan al'amarin. Na tabbatar duk abin da za a faɗa a yanzu akan wannan an faɗi ninkin ba ninkin sa. Ai ba ma abin da yake a ce sai liman ya san ya faɗakar kafin a shiga wannan sallar, sannan kuma ka ji ringi yana tashi. Abin da ya wajaba mu sani cewa sallar nan gane ne da Allah subhanahu wataala. In dai mutum yana ganin kibar Allah, yana ganin kwarjinin Allah subhanahu wataala, in dai ba mantuwa ba, sai bai kamata a ce wai suna gode ba. Dan yanzu kaman yanda muka buga misali, akwai manyan mutane wanda Allah ya ba su daraja. Sarakuna ne, gwamnoni ne, wasu masu babban matsayi ne, wasu ma ba za ka shiga da waya a wurin su, ba za a bari ka shiga ba. Akwai inda za ka ajiye waya sannan ka shiga. Akwai kuma wanda za a bari ka shiga da waya, ba a ce ba ko ba, kai da kanka za ka saka ta a silent. Ba za ka so a ce kuna magana da shi an kira ka ba. To kenan yanzu mun ɗauka waɗannan mutanen masu darajar da Allah shi ba su darajar, kenan ƙima su ta ɗaura ta Allah abin nan a wajenmu a cikin zukatanmu. Shi yasa za mu zo gani da Allah har ma a faɗakar da mu ku kashe waya ku kashe. Ga hotuna muna gani an yi wayar an yi abin X cewa mu kashe, amma duk mu rufe idonmu sai ana sallah wai an kira mutum ga yana ƙoƙarin kashewa. Wani kuma sai ka ga
yana ringin din ma ba a kashe
shi. Shine to sai ka ga cewa an zo an shawwasha tunanin shi mai sallar da kai kanka mai sallar da wanda suke makotanka don dauka musu hankali. Musamman wani sai ka samu ringin ton din nan mai ƙara. Wani ma ka samu wannan rashin dattako wanda bai kamata a ji mutum da irin wannan ringin ton din ba. Saboda haka wallahi tsoron Allah mutum da mutuncinsa da sanin ya kamata shine zai iya kwatarorin ɗinsa a kan irin wannan. Amma in ba wannan ba duk abin da za a faɗa wallahi wani ba zai akata ba da babu yakan kiyaye wa.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yawwa, da wa muke magana?
Sunana Manir Dole daga Kara.
To Malam Manir, bismillah.
Malam suna yau fatan alkhairi Allah.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Na ma san da ku da kai ku da dare mu suwan ba na kan da zan kuma gida ni dar kanu.
To malam Musa, bismillah.
Na to ran da da mai rin yau mai yace kamar mutum ya kai masa ake yi.
Na'am.
Kuma likita yana ce sallah yana yi kamar su gida ka yi sallah da mutum dai zai sallah dai da mai sallah da mu.
To malami so ka san daga cikin saukin addinin musulunci duk wani abu da mutum zai yi da sunan ibada to zaka ga malamai sun yi bayanin hali na lafiya da kuma hali na rashin lafiya. Akwai abubuwa da suke rukunai ne na sallah kamar tsayuwa, misali akwai kabbara harama, akwai tsayuwa, akwai ruku'u, dagowa daga ruku'u, sujuda, dagowa daga sujuda, duk wannan sa daga cikin abubuwa da suke rukunai ne na sallah, dole dan adam ya ga cewa yayi su. To idan akwai lalura, to sai ya zamo shari'a ta yafe mutun yin wannan, amma kuma ga abin da zai a matsayin wato mamadin sa. Lokacin da mutun irin wannan ta faru, an yi masa aikin ido ko abin da ya kama da haka, an ce ba zai kai goshi gasa ba. To akwai abin da ake kira imai. Imai shine mutun ya nune, mutun ya zama ya dallan kwasa kansa ko kaka, ma'ana ɗayan biyu, shin zaka iya tsayuwa a sallah ko ba zaka iya ba. Abinda wasu suka kasa ganewa, idan aka ce mutun kada ya kai goshi, to sai ya dauka wai tsayuwar sallah ma ba zai ba, sai dai sallah zaune, ba haka bane. Duk lokacin da kake da iko da zaka yi wani rukuni ba kai shi ba, to sallah kana da matsala. Idan ya zama zaka iya tsayuwa a sallan nan, to shikenan sai kai tsayuwa. In kai tsayuwan nan, sai kai abin nan, kai kabbara harama, ka karanta Fatiha da sura. To shikenan idan ruku'u zai yi, sujuda ce ba za ta yi ba, sai kai ruku'u, sai ka zo ka zauna, sai ka dan lankwasa kanka kadan, kana nufi a cikin zuciyarka ka kai goshi. Kai tasbihin da ake na sujuda, sai ka sake dawowa, sai ka sake lankwasa kanka. Shi ma a zuciyarka ka kaddara ka kai goshi. To in ya zama ruku'un ba zai yiwu ba, lokacin da ka gama wannan karatun sallah daga zai, sai ka zauna, to sai ka dan lankwasa kanka, ka kaddara kai ruku'u, sai kai tasbihi na ruku'u, sai ka dan dago ka ce sami Allahu liman hamida, ka daga ka kaddara ka dago daga ruku'u, sai ka dan sunkuyar da kanka wanda zai dan fi na farko, in zai yiwu. In ba zai yiwu ba, to Allah dai ya ce wa ma ja'ala lakum fid din min haraj fattaqullaha masafatum, zaka ji tsoron Allah gurgudun yanda zaka yi, sai ka sake wata yin sunkuyawar wanda a zuciyarka ka kaddara cewa ka kai goshi, kai tasbihi na sujuda, sannan sai ka sake dan dagowa, ka kaddara ka zauna zama tsakanin sujuda guda biyu, sai ka sake kuma dan lankwasa kanka, ka kaddara cewa ka kai goshi na biyu, to da haka zaka yi ka kammala sallar ka gabaki daya.
Assalamu alaikum. وعليكم السلام.
بسم الله
ندير شيء
بنين جابرين
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa yake kallon yi?
Na mun tarbi amma ga.
Lafiya kallon kamar Malam Abubakar.
Wallahi dai ga nabi.
Lafiya alhamdulillah.
Masha Allah, da fatan Malam ya gora ta Allah ta kama da alheri da kuma mai jama'a gona da yauki nan wannan makaranta ta mun tsaya da kan wallan kamar yadda ya da Allah da ya mutane. Kuma da wasu ya ga alheri da ba sai ba sai mun ta wala da haram. Ko ta haka ta tambaye ka akwai abu da su ya faru a lato haka Allah ta kama.
To wannan gaba shi ma dai ba abinda malamai wato suka rage a wannan bangare. Shi sanya ya zama karatun addini wajibi ne akan duk wani musulmi da yake so ya addini sa mai kyau. Ta fuskar mu'amala ko kace ka musamman abin da ya shafi harkar kasuwanci. Kasuwanci abin sha'awa, zaka ga cewa mafi yawan abin da zaka yi na kasuwanci halal ne. Abin duk da ba daidai ba, shi zaka ga cewa an ware, an hana algushu, an hana sama da fadi, an hana burun-burun, an hana kaza, an hana kaza, an hana kaza. To amma zaka samu da dama wani idan sun rufewa ke, in dai har zai samu, to ba zai nemi fatawan malamai ba, ba zai nemi ilimin abin ba. Malamai daga cikin abin da suka yi kaito suka ce akwai lokacin da sai na Umar ya bi kasuwanni, ya bi waɗansu abin nan rumfuna, zaka iya cewa ko inda in kasuwa suke aje kaya, ya musu tambayoyi na abin da ya shafi abubuwa da suka shafi harkar kasuwanci, ba su sani ba. Kamar yadda malamai suka ambata, sai na Umar sai ce to ku rufe wannan, kada ku je ku ce da kawunan ku haramu. Ma'ana dai ya kamata ko ya wajaba ga dukkan musulmi, musamman abin da ya shafi sana'o'i na hannu, abin da ya shafi kasuwanci, mutum ya san menene daidai, menene ba daidai ba. Abin sha'awa zaka samu halal din shine mafi yawa. Dan yanzu ga duk mafi yawa sana'o'in da muke 90 doriya a cikin dari duk sana'o'i ne na halal to amma kuma haram din za ta shiga ne a cikin shi wannan sana'ar ta bata tafiyar abin yanzu misali ka dauka abin da ya shafi ka dauki abin da ya shafi kanikanci sana'ar kanikanci halalci to amma sai ka samu a cikin wannan aikin dungushin da shi ba kanike zai yi ko dai yau mutun ƙarya kaza ya lalace bai lalace ba ko kuma a bashi kuɗi ya sayo kaza original sai ya je ya sayo wanda yake koma da bai ya saka ko kuma a yi alƙawari da shi wani ma a biya shi cewa zai gama aikin nan nan da kwana ɗaya ko biyu ya dauki satuttuka ya taya mutun je ka dawo wani Allah wasu zo sun bashi kuɗi kuma shi ma ya musu alƙawarin to irin wannan abubuwa sune zaka samu sune ba daidai ba amma asalin sana'ar daidai ce sai dai abubuwan da za a yi na rashin gaskiya ko rashin cika alƙawari ko cin amana ko abin da ya kama da haka shi ne abin da ba daidai ba Allah ya sa mu dace
assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum
assalam da muke magana
a tare da juri shi da garin kai gama garbar hukumar kyawa
kuma ran juli bismillah
tambaya ta ma gama da
na'am
wajen tarbi wanda za a yi a sijada
na'am
wanda za a ce subhana rabbiyal ala wa bihamdi wasu sun ka ce subhana rabbiyal ala ta tsaya da riya nan wanne ne wanda ya kamata ma a yi ina tsarin bayani daga gumma da
to mun gode malam juli
Wannan babu shakka kamar yadda ka faɗa duka malamai sun rubuta na taɓa jin wani malami yana cewa ƙarin wa bihamdihi din yana da rauni ta fuskan riwaya amma dai gaskiya ni ban karanta ba a bakin wani malami na ji amma a biyo ni bashi insha Allah Allah kai mu zuwa sati mai zuwa zan sake bincikawa a kai shin kamar yadda na ji wancan malami yana cewa wa bihamdihi mai rauni ce hakan ne malamai sun raunana ko kuwa
assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ai sai da an yi ne kalam
ya fi alhamdulillah da muke magana
ya mala
ya fi kalam
kana tare da sani da ke ji ta hungarin mazamin tumaila
to malam
yawa kamar mutum ne ina sallah sai ba a yi ta kama yi daga bari bayan sallah ma zai kawo ta ko to kuma sai ya manta
To, abinda malamai suka ambata ita ba'adi, tunda ita ce dama sai an sallame yake, da mutum zai manta ta, to ko da bayan shekara ne ya tuno sai ya yi ta. Malam mai ahalari yana cewa wa man nasiya sujudal ba'diyya, sajadahu walau ba'da am. Duk mutumin da ya manta bai yi sujuda ba adi ba to yayi ta koda bayan shekara ne ma'ana kila ba adi ta kama ka shekaran jiya sai yanzu ka tuna ko satin da ya wuce ko watan da ya wuce ko wata biyu da suka wuce sai ka tuno ashe ba adi ta kama ka shikenan sai ka fuskanci alƙibla sai ka yi ta shikenan
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa ake kallai
ta tabbin cike da kenan na mu
To bismillah Allah ta ta.
Ita mai ta zan wa malam. Kamar suna da ake sawa ga yara sunan iyaye ko sunan manzo. Ko sunan sahabbansa. Sannan kuma daga daya idan yara sun dan yi wani abu haka ai na dan zagin. Tambaya ta ni ne wai zagin yana shafar ainihin wanda ka sa sunan.
To mun gode malam tata.
To zagin ba zai shafi shi wanda aka zasu ba amma akwai rashin ladabi na tabbatar da cewa mutun ya sa wa ɗansa sunan mahaifinsa sannan ɗan nan ya laifi ya kama sunan sa ya zage shi ai akwai rashin ladabi to ballantana kuma suna na manzo alaihi salatu wassalam a ce mutun ya sa ma ɗansa Muhammad ko Ahmad ya kama wannan sunan ya ce ya zage shi ai rashin ladabin nasa ya kai rashin ladabi saboda haka ba daidai bane ba mutun ya kama sunan wanda ya sa madansa na mahaifi ko mahaifiya ko sunayen manzo alaihi salatu wassalam kai koda ma sunan sa bai ne masu daraja ai sai ka hararo asalin wanda ka sa masa sunan saboda wannan sunan nasa kuma saboda ai girmama shi da mutunta shi to in ko kana girmama wannan sunan ai bai kamata kuma ka kira shi zama ka zaga ba wannan gaskiya rashin ladabi ne bai dace ba
assalamu alaikum
wa alaikum
assalam wa rahmatullah
an zo da kai da yi lafiya alhamdulillah insha Allah kuna magana da Isha Abubakar sai daga nan fa
sun wala da shi bismillah
tambaya ta ga wannan shine wannan menene halacci ko harancin sai kai amfanin gona kamar dawa yero inda yake da sauki a aje shi har sai lokacin da yayi tsada a fito da shi a sai
na'am
To, malam Shehu, itikari malamai sun yi bayanai ba kawai mutum din ya sai kayan amfanin gona ya ajiye sun yi tsada ya fito ya sai da za a ce ya yi laifi ba. Na farko akwai mutumin da wani Allah yana da wani sha'ani na hidimar kuɗi, ba Allah kamar nan da wata uku zai aurar da ƴarsa ko wata huɗu. Yana da kuɗi sai ga in ya ajiye wannan kuɗi zai iya kashewa. Sai ce tuni ku bari in sai kayan abinci na ajiye zuwa lokaci kaza in sayar saboda wannan biki da zai iya tasowa shi aniyar sa ko ya daga ko bai daga ba zai sayar dama dan kai kashe kudin ne ba wani malami da zai ci yayi laifi akwai mutumin da shi kuma ba wai wani abu ne ya taso amma dai bai so ya ajiye kudin ne din ya ajiye zai kashe su shi ma sai sai kayan amfanin gona ba a lokacin bukatar mutane ba dan malamai sun ce sai mutun ya sai lokacin da ake tsananin bukata sannan kuma da niyyar sai yayi tsada wannan shine zai iya zama laifi idan mutun ya saya ba lokacin bukatar mutane ba kuma ba wai niyyar sa cewa fata yana taimaka mutane fatan tsada ba wannan ba za ta yi laifi ba misali yan kasuwannin da kwafuwan manoma da suke noma idan ba a sayan abincin nan nasu wata shekara ba za su iya noman ba na tabbatar da cewa yanzu wanda zai yi noma domin ya sayar sai ya saya kuma gashi nan a jirge ba wanda ya saya to ƙarshen shekara mai zuwa ba zai iya yin noman ba saboda haka in ka saya shi kansa ka taimaka masa idan zai samu kuɗin kuma shi ne noman baɗi to amma dai mutum ya sai lokacin buƙatar mutane wannan shi ne abin da ba daidai ba.
Na saba lokacin saboda yanayin lokaci a kan wannan tambaya ya mu dakatar da wannan shiri sai a shiri na gaba. Kafin wannan lokaci ya zo da ofishin gwamnati da jami'a da yake ɗaukar nauyin shiri a kowane mako tare da babban malaminmu a Sheikh Malam Muhammad Nasir Yahaya. Malam Suleiman Halalu Baran da ya sada da ku a madadin jagora ko kuma shugaban gidajen rediyon jika Alhaji Mati Ali Salisu Sha'ib Dutse muke fatan mu sada a shirin na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.